بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Safiyar ranar Asabar 27 ga watan Safar shekara ta 1444 bayan hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallama, wanda ya dace da 24 ga watan Satumba na shekarar miladiya ta 2022. Wannan shine kasad na 119 cikin jaringiyar kasusuwan karatun littafin Al-Istiqama, wallafar al-Imam Sheikhul Islam أحمد ابن عبد الحليم ابن عبد السلام ابن تيمية الحراني، الله وبنك جعفر تامسا. شيخ الإسلام ابن تيمية يروي توانا لتأكيد دومن بياني أكم منهج مادي ديجي مسمى جمادا فسر نسوش على القرآن بجرما داري ثم زم الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم ونكيد علاقة أحاديث الصفات. أما كما تبي أسا أما في ولد تفنسا ينا يوي تنجرو المسألة لي دبند بمن دسكي كيفي كوان المسألة. Ya yawaita ɗauko maganganu da maida zanci a kansu daga littafin Ar-Risalatu Al-Qushayriyya wallafar Abul Qasim Al-Qushayri. Yana mana magana akan abubuwan da ke da alaƙa da asakar da irin yadda sufaye suke kallonsa. Kafin mu shiga karatu, akwai labari da muka samu na rasuwa na mahaifin ɗaya daga cikin ‘yan uwa malamai masu da'awar salafiya a wannan yanki namu. Shine Dr. Muslim Ibrahim na Kano, Allah ya mahaifin shi rasuwa, kuma da safan nan ma za a mai jana'iza, kuma mu sa shi a cikin addu'a, Allah ya gafarta masa, Allah ya mashi rahama, Allah ya sa ya huta, Allah kuma ya ba iyalansa hakuri. Mahaifin su Dr. Muslim da kuma ɗan uwansa Malam Dr. Muhsin Ibrahim, Allah ya gafarta masa, Allah ya ba su hakuri. A darasinmu da ya gabata mun fara tattaunawa akan wannan matsala da Malam ya bijo game da abin da ke da alaka da wato masalih al-mursala, yadda ake ittiba, yadda ake kallon maslaha da mafsada, da yadda ake kallon idan aka samu tazahumul masalih, wato abubuwa da yawa da suka bijiro suna tunkarar junansu, wanne yafi kamata a yi. Malamai sukan ambaci abin da ake ce mu khairul khairai da kuma sharrul sharrai, wato ga abubuwa guda biyu masu kyau, ɗaya ya fi ɗaya alkhairi, wanne za a fara gabatarwa, ko kuma ɗaya ya fi ɗaya sharri, wanne za a ainihin yi kondonin a madadin ɗayan. To, wannan matsala tana da muhimmanci ƙwarai da gaske a cikin babuka na tafiyar da al'amarin musulmai a addininsu da rayuwarsu. Don haka malamai suke magana da yawa a kai. Za mu ga shi Ibn Taymiyya a wurare da dama ya tattauna akan wannan matsala. Haka Ibn al-Qayyim, haka Ash-Shatibi, haka Izzuddin ibn Abdussalam, haka Imam Subki, malamai da yawa musamman malamai masana usul fiqh za ka ga suna yawaita tattaunawa akan wannan matsala. To, amma abin da ya kamata mu ƙara da shi a nan shi ne cewa wajibi ne ya zama an yi tahdidin maslaha min al-manzur ash-shar'i, abinda ake so a aikata, wanda ake so a samu wa musulmai da mafita, dole sai an kalle shi kallon da shari'a ta yi masa, ba kallo kawai na tsoron hankali ko ra'ayi ko son zuciyar wasu ba. Sannan ya zama kuma wanda zai yi wannan aikin malami ne masani, malami wanda ya san abin da yake a addini, ba wani mai san rai ko wani analyst kawai ko masoyin zuciya ko ɗan ma habba wa dabba ba, dole sai ya zama malami ne alimun ne shar'i. Za ka suka ƙirƙiri ƙa'idoji suka tsara su kaman faɗin su ad-dararul ashadd yuzalu bid-dararil akhaf, tsanani ko cutarwa mafi tsanani za a kawar da shi ta hanyar amfani ko ɗaukan cutarwa mafi ƙaranci. Haka yukhtaru ahwan ash-sharrayn, ana zaban sharri din mafi karanci, da kuma idza taqabalat mafsadatani ru'iya a'azzamuhuma darara, idan mafsada guda biyu suka hadu to ana duba wacce ce tafi kunci a cikin su to da irin waɗannan ka'idojin duka ne malamai suke kallon abin da ya shafi al'amarin siyasa tsarin mulki demokradiyya aiki a hukumomin gwamnati aiki a hukumar ƴan sanda ko hukumar soja ko hukumar leken asiri ta ƙasa ko aiki a bankuna ko aiki a asibiti duk waɗannan sectors din to da irin waɗannan ka'idojin ake amfani da su a ga me ya kamata musulmi su me ya kuma ya kamata su guji shi menene abin da za su iya kondone duk da irin su ake ainihin wato lura da waɗannan karatun boko aikin soja aiki a banki aiki a asibiti da sauran sana'o'i da ayyuka ire-iren waɗannan kuma za mu ga aikace kamar da muka buga misali a ran nan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yayi amfani da waɗannan ka'idoji a rayuwarsa kuma kalla abin da ya fara sulhu Hudaybiya da irin abin da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya hakura ya karba a lokacin hawasu manya cikin musulmai musamman Umar dan Khattab da Sayyidina Ali radiyallahu anhu ma suna ganin bai dace a karɓuwar nan ba amma sha Annabi sallallahu alaihi wasallam yayi amfani da wannan ikhtiyaru ahwan sharrai da kuma mura'ati a ainihin wato al-maslaha a lokacin shi sa zaka ji Allah yana cewa al-musali wal fitnatu ashaddu min al-qatl fitina tsananin bala'inta yafi kisa daka shi sa za a kashe mutum kwaya daya wanda ke kokarin ya haddasa fitina ga al'umma shi sai a kashe shi ko a kama shi a kulle shi don a zauna lafiya gara ya sara rai kwaya daya akan fitina ta yaɗu a cikin mutane bala'i ya yawa abubuwa su biyo baya irin fadin Allah yas'alunaka an shahril haram qitalin fi qul qitalun fihi kabirun wa saddun an sabilillahi wa kufrun bihi sai Allah ya ce wal masjidil haram wa ikhraju ahlihi minhu akbaru inda Allah wal fitnatu akbaru min alqatl irin suna nan da yawa haka kalli wa in qa'ifatan min almu'minina tatalu fa aslihu bainahuma sai Allah ya ce fa in bagat idahuma al-ukhra fa qatilu lati tabu musulmai za su iya haduwa su yaƙi wasu bangare na musulmai waɗanda suka zama fitina a cikin musulmai shine fa in bagat idahuma al-ukhra fa qatilu lati tabu hatta tafiya ila amrillah suna nan dai ire-iren waɗannan ka'idoji da yawa a cikin ainihin wato addinin musulmai da rayuwarsu dan haka daga cikin kawai din da suke reshi a wannan shine gabatar da fardu aini akan fardu kifaya abinda yake fardu aini za a gabatar da shi akan abinda yake fardu kifaya sannan gabatar da almaslahatul amma ala almaslahatil khassa abinda zai amfani al'umma duka za a gabatar da shi akan abinda zai amfani wani daya daga cikin mutane sannan gabatar da haƙoƙin mutane akan haƙoƙin mahallinsu a cikin misali haƙƙin Allah shi Allah yana da haƙuri Allah mawadaci ne misali a ce ga wani na bin ka bashi kuma kana so kai sadaka ta tsawuyi to zaka gabatar da wannan haƙƙin na sadaka ta tsawuyi akan wancan haƙƙin kana so ka taimaka da dukiya dan a je a yi jihadi ga kuma haƙƙin iyalanka na ciyarwa za a gabatar da haƙƙin iyalanka na ciyarwa akan haƙƙin wato sadaka dan jihadi an maka haihuwa kana da rago daya kuma ga layya za a gabatar da haƙƙin wannan da na aqiqa akan haƙƙin layya na ibada dole ne daga cikin gabatar da misali na bayi akan Allah madaukaki akan na Allah ta fuskar maslaha ta rayuwa ina fata mun gane haka nan jihadi ana gabatar da shi akan hajji to da jihadi shi kuma yanzu yin shi maslaha ce amma ga mutane hajji kuma maslaha kace khassa ga sunan dai malamai suna ta kawo ire-iren waɗannan abin nan din akan wannan ka'ida daga nan ne ma ake gabatar da neman ilimin addini fiye da shagaltuwa akan shagaltuwa da ibada me za ka nemi ilimin addini dan mutane ka karantar da addini ka fahimce shi ko ka shagaltar da ibada sai sun gabatar da shagaltuwa da neman ilimi akan shagaltuwa da ibada haka nan suka ce idan yanzu ga wata mata kamar da ya faru da Ummu Kulsum radiyallahu anha za ta hijira ta bar kasar Makka zuwa Madina ba ta da muharrami musulunci kuma ya hana mace ta tafiya ba tare da muharrami ba amma saboda ta fita daga cikin gidan kafirci zuwa gidan aminci na imani yafi maslaha fiye da ta hakura ta zauna kawai don ba ta da muharrami daga wata mata yanzu idan ana wani rigima a wata kasa ko a wani gari za ta fita ta gudu inda ta tsira anan ba ko ba ta da muharrami za ta gudu gara ta taketa wannan dokar ta haramcin tafiya babu muharrami da ta bari a cutar da ita a kama ta ko a mata fyaɗe ko a kashe ta ko makamancin haka a Abdullahi Dan Huzafa wani komanda cikin komandojin musulunci ya taba aiki da wata kaida wanda malamai suna buga misali da take kamar da Shafi'i ya kawo Ibnu Qayyim ma ya kawo cewa ya je jihadin shi ne komanda sai turawa rumawa suka kama mishi sojoji wajen guda 500 sai suka ce idan yana so a sake shi sai ya kama hannun shugaban siyasan banta to yanzu kama hannun shugaban kafirai ka sambanta wulakanci ne gare ka kai musulmi amma kuma kai ka hakura a wulakanta ka kai ɗaya komandan nasu ya fi sauki ga musulmai fiye da ka ƙin haka a ci gaba da wulakanta mutum 500 suna ƙarƙashin al'asar an kama su a matsayin sojoji kamamu da aka kame da yake cikin sirru alamin nubala sai ya kama hannun wannan shugaba na kafirai ya sumbanta a madadin haka aka saki mishi sojojin shi na musulmai na fata mun gano to da irin wannan ne kuma har yanzu ake iya a ɗaukar duk waɗannan ka'idoji a yi ta gwadawa da su sai dai kamar da muka ambata shi ne malamai masana musulunci su suke determining me ya kamata a yi me bai kamata ba yanzu kamar a wannan babi na siyasa da take fuskanta duk musulmai to ya kamata mu sauran mutanen gari talakawa mu kame bakinmu mu jira mu ga abin da malamai za su yi masana shugabanni dattawa wanda suka gajiya suka ga yau su ne suke cewa irin wannan masayin to wannan yana daga cikin abin da nake so kawai da dan karin burshi mana akan wannan masala wallahi ta'ala sai malam yace wa ammal ma shuna ala tariqatil khulafa'ir rashidina falaysu akthar al umma yace kaga dai mutane da ke gudana akan tafarkin wato halifofin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam guda hudu shiri dinnan to wa fa su ne mafi yayawa ولكن على هؤلاء الماشين على طريقة الخلفاء أن يعاملوا الناس بما أمر الله به ورسوله من العدل بينهم ما واجبين أكثر سوء سدنك معاملة متاني لأبن دا الله ملوك إنسان كي يأمرني لكما أبن دا النبي صلى الله عليه وسلم يأمرني دا معاملة متاني لشين آدم وإطاء كل ذي حق حقا لكما دون دي كده ونحكي أباشا إكسا وإقامة الحدود بحسب الإمكان kuma tsayi da haddojin Allah iya iya wasu idil wajibu huwa al-amru bil ma'ruf wa fi'lu amma abin da ke kan mutum na wajibi shine umarni da kyakkyawan aiki da kuma aikata kyakkyawan aiki wan nahyi anil munkar wa tarki da kuma barin munkari da kuma wato hani daga munkari da barin aikata munkarin bi hasabil imkan fa idza ajaba atba'ul khulafa'ir rashidina an dhalika قدموا خير الخيرين حصولا وشر الشرين دفعا مسلمي اهل السنه مبيا waɗannan shugabanni na musulunci idan suka kasa aikata wani abu to sai su umarni sai su nemi menene alkhairin da yafi ɗayan sai a samar da shi me kuma sharrin da yafi ɗayan sai a tunkuɗe shi walhamdulillahi rabbil alamin yace godiya ta tabbata ga Allah ubangiji ta dukkan dama yana magana ne akan wato cewa shi musulunci ba yana itibari da yawa bane yana itibari ne da nagarta dan haka hayya kawo ayoyi da hadisai waɗanda suke nuna zargi da aka yi mai yawa da kuma nuni zuwa ga falalar abin nan marasa yawa da ire-iren su har yake ishara muka ishara zuwa ga wani mawaki daga cikin mawakan jahiliya wanda an ce a jahiliyar ma shi bayahude ne as-samawal wanda yake waka yana cewa idal mar'u lam yudnis min al-lu'mi 'irduhu falaysa fa kullu rida'in yartadihi jamil yace tu'ayruna anna kalil adiduna fa qultu laha innal kirama kalil yake cewa ai wata mata da ya nemi aurenta tana aibata shi da cewa su dangin su ba su da yawa sai yace mata ai innal kirama qalil dama mutanen kirki kadan ne a cikin mutane dama ba a san mutanen kirki da yawa ba wallahu a'lam sai malai yake cewa fasul qala Allah ta'ala lamma ahbaka adama wa man ma'ahu ila al-ard yana so mana bayani a wannan fasali ne akan yadda shedan ya dauki alƙawarin sai ya fitini banu adam akan sai ya fitine su sun aikata alfasha da sako wato kamar yanzu ya fara concluding ne akan cewa duk abubuwan da aka ta lissafawa wadanda fuqara'u da shehunnai da wasu ubbadu suke aikatawa na alfasha kuma su kokarin su justifying wannan abubuwan da suke da sako su nuna cewa ai addini ne ma yake tun musu da martani yace asalin tushen wannan abun shine shedan ne yake sanya musu shubuhohi da nuna musu cewa ai abun nan da suke yi addini ne ma shine zai kawo mana dalilai daga cikin alqur'ani mai girma da sunna ta manzo Allah sallallahu alaihi wasallama wanda suke tabbatar da dama shedan yayi alƙawarin sai ya haifar da barna mai yawa a cikin banu adam Allah subhanahu wataala lokacin da ya saukar da annabi Adam zuwa duniya yake cewa kullu habitu minha jami'a sai muka ce dukkaninku ku sako gabaki ɗayan ku zuwa duniya fa imma ya'ti annakum minni hudan shiriya tana nan daga gare ni zata zo gare ku faman tabi'a hudaya wanda dai ya bar shiriya ta fala khawfun alaihim babu tsoro a gare su wala hum yahzanun ko ba su da bakin ciki walladina kafaru wa kadzabu bi ayatina waɗanda ku shiriyar nan ta zo musu ayoyinmu suka zo musu suka kafirce suka ƙaryata ulaika ashabun nari waɗannan su ne ƴan wuta hum fiha khalidun waɗannan masu dawwama ne a cikin wuta Allah ka kare wa qala ta'ala kuma Allah yake cewa fa imma ya'tiyannakum wa imma ya'tiyannakum minni hudan famanittaba'a hudaya fala yadhillu wala yashqa Allah yake fa imma ya'tiyannakum minni hudan idan shiriya ta tazo muku fa manitta ba hudaya to wanda dai ya bi shiriya ta fala yadillu ba zai bata ba wala yashqa kuma ba zai tsiya rashin azziki ba wa man a'rada an zikri wanda ku dai ya kauda kai daga ambatona fa inna lahu ma'ishatan danka wannan yana da rayuwa matsiyaciyar rayuwa wa nahshuru yawmal qiyamati a'ma ko wata shirana alkiyama a makance qala rabbi lima hashartani a'ma sai yace Allah me yasa ka tashe ni a makance wa qad kuntu basira alhalin da ina gani qala sai Allah yace da shi kadhalika atatka ayatuna fa nasitaha wa kadhalika yawma tusa ai haka ayoyi suka zo gare ka ka kauda kai daga barin su kai ma haka ba kauda kai daga barin ka ba za a kula ka wannan wadannan ayoyi dake cikin suratu baha suma ma'anar su daya da kuma karin ma ma'ana akan wancan da ya gabata na ayatul suratul baqara Allah ya ce wa man a'rada an zikri wanda dai ya kauda kai daga ambatona azzikru anan malamai suka ce shine alqur'ani wanda dai ya kauda kai daga qur'ani suka ce al-i'rad 'ala al-qur'an da gaskiya akwai al-i'rad an tilawati kauda kai daga karatun sa mutum bai karanta alqur'ani da kuma ta'aribuhu lin-nisyan mutum ya dinga bujirar da abin da ya haddace zuwa ga mantuwa ta hanyar adamu ta'ahud bin Allah sallallahu alaihi wasallam yake ta'ahudul qur'an ku dinga bibiyan haddar wannan shi ma yana daga cikin al-i'rad 'ala al-qur'an dan kuma na uku kuma akwai at-tahawul bi hududihi wulakanta dokokin al-qur'ani kin aiki da su na ƙarshe mafi muni shi kuma shine at-takrib ƙaryata alqur'ani mai girma to duk waɗannan suna daga cikin matakan al-i'rad 'ala al-qur'an shi za Allah ba da labari annabi sallallahu alaihi wasallam zai ce wa qala rasul ya rabbi inna qaumi ittakhadhu hadha al-qur'ana mahjura to irin wanda ya kauda kai daga al-qur'ani a wani mataki daga cikin waɗannan matakan shine Allah ya ce to lalle wannan yana da ma'ishatan danka yana da rayuwa mai kunci ad-dank huwa ash-shaqa matsiyaciyar rayuwa wasu sun ce daga cikin malamai ana nufin kuntatacciyar rayuwa da zai yi a cikin wutar jahannama wasu kuma suka ce addan wani wata kaya ce daga cikin kayoyin gidan wuta waɗanda ake makafire addu'a da su wasu kuma suka ce addan ku yana nufin al-kasbu al-khabith mummunar dukiya da mutum zai dinga samu ko kuma al-kasbu al-haram dukiya ta haram zai samu a duniya wanda yake bin doka Allah zai samu dukiya ne a rayuwa wacce ke ta haramci ya zo a cikin wata riwaya wanda Ibn Abi Hatim ya rawaito a cikin tafsirin sa kuma wanda mafiyan malamai cikin magabata ita suka sahaha saboda an same ta daga wasu cikin sahabbai kamar Ibn Abbas kamar Abdullahi dan Amr dan As kamar Abu Huraira da Aisha da wasu su duka Ibn Jarir ya kawo haka Ibn Abi Hatim haka Imam Ibn Kathir sun kawo cewa addanku anan shine azabar kabari fa inna lahu ma'ishatan danka azabar kabari ake kamar yadda hadisan suka nuna Allah madaukakin sarki zai sa mala'iku su kuntata kabarin dan wuta kafiri ya zama cikin kunci da wahala tsawon zaman sa a barzakh wannan tace fasara mafi inganci game da ma'anar addan ba wai a duniya ba ba kuma a lahira ba a rayuwar barzakh duk da yake wasu hadisan da suka zo akan haka ba wai hadisai ne marfu'ai ba waɗanda suka tabbata da isnadojin su ba amma dai ita ce fasara mafi shahara a gun malamin farko Ibn Kathir shi ma yace ita ce fasara mafi zama daidai to haka da Allah subhanahu wataala yake cewa za a ce masa ai kai ma ayoyin Allah sun zo gare ka sai ka manta su fa nasitaha ai a'radta anha ka kauda kai shine ma'anar annasiya to haka idan ka kauda kai kai ma za a kauda kai daga barin ka a kyale ka cikin azaba Allah ka tsare sai Allah yace wa qal kuma ila malam yace Allah kuma yace ha ila cikin a'raf kenan qala habitu ba'dukum li ba'din adu Allah yace ihbitu ku sauka zuwa duniya al-hubut shine landing irin abinda jirgin sama yake saukowa kasa to zamu ga cewa ayoyi da dama a cikin waɗannan suna zuwa da ihbitu da damirin jam'i akwai kuma mai kullun habita ko ta cikin wancan ba hadin ke inda aka ce ihbitu shine malamai suka ce damirul jam'i din yana daukar ɗayan ma'ana biyu ko dai ma'anan da ikibarin ma sai ku cewa al'ummar zuriya adamu za su zo su yawa su zama al'umma mai yawa ko kuma ya zama damirin ya koma zuwa ga su hudu adamu da matarsa hawwa da shedan da macijiya da wata macijiya da aka ce su sako gaba daya inda aka ce kuma ihbita sai zama adamu da iblis sai zama shi adamu wa hawwa'u taba'un lahu shi kuma iblis wal hayyatu taba'un lahu haka haka malamai suka kawo wannan maganganu cewa waɗannan gamaye ne da za a fassara su ba'dukum li ba'din adu sashin ku mai gaba da sashi wato sashin aljanu da shedanu suna gaba da sashin mutane wannan shine asalin al-mu'tamad fi tafsir ko kuma sashin annabi adam sashin shedan akwai gaba sannan ana iya bude fasara kuma a ce sashin mutane isu suna da gaba da junansu inna min azwajikum wa auladukum aduwwan lakum a cikin mutane ana iya samun gaba tsakanin juna da juna sakamakon wani dalili ko wata mas'ala amma dai al-umdatu shine cewa waɗancan din ake ne Allah ya ce ba'dukum li ba'din adu shi al'adu za mu ga ya zo lafazi ne wanda yake haka ake kawo shi lil wahid wal ithnaini wal jam'i wal niswa da ana cewa adu duk da yake lokaci ana iya mishi jam'i a ce a ada walakum fil ardi mustaqarrun sannan kuna da matabbata a duniya al mustaqarr ibnu abbas yana cewa shine al qubur domin kafin kabari dan adam bai da matabbata yana ta yawo ne yana yawo ne a bayan kasa amma bayan ya mutu to nan ne yake samun matabbata inda zai zauna permanently ya gashin alkiyama walakum fil ardi mustaqarrun ay qubur wa mata'un ilahi da kuma wani jin dadi zuwa wani dan lokacin nan shine ko dai zuwa mutuwa ko kuma zuwa tashin alkiyama ko zuwa ajalinku na dai daiwa ko kuma zuwa a ajalin jin dadin da Allah ya saka a cikin kaddarorin rayuwa duk akwai waɗannan fasarori a gun malami qala Allah yace fiha tahyauna wa fiha tamutuna a cikin duniyar za ku rayu kuma a cikin ta za ku mutu kaman min ha khalaqnakum wa fiha nu'idukum wa minha nukhrijukum taratan ukhra ta cikin baha Allah yace wa minha tukhraju ya bani adam ya ku a banu adam kafin nan akwai kissoshi da suka zo da yawa game da kokarin bayani akan ina ne adamu da hawwa da iblis da wannan maciji suka sauka suna nan da yawa an ce shi Adamu ya sauka a ƙasar India, Hawwa'u ta sauka a abin nan a Amina ta Makka wajen Mash'arul Haram, shi dan ya sauka a wani da ake cewa Ubulla a Falastin da sauransu. Ibn Kathir ne ya kawo su yake cewa duk waɗannan وَيَرْجِعُ حَاصِلُ هَذِهِ الْأَخْبَارِ إِلَى الْإِسْرَائِيلِيَّاتِ duk waɗannan labarai suna komawa ne zuwa ga labaran banu Isra'ila. Yace wallahu a'lamu bisihhatiha, Allah shi yafi sanin gaskiyar su, ingancin su. Yace da Allah ya da a ce Allah ya alakanta wani abu na ayyuka ko kudurin mukallafina na musulmai, to da an bayyana ina ne, tunda ba a bayyana ba ba ne a yi ta kalili cewa sai an san ina ne, ko a yi ta faɗan abin da yake shafi faɗin. Allah ya ce ya bani Adama kad anzalna ilaykum a alaykum libasan yuwari sau'atikum, lalle mun aiko muku da ainihin libasan sutura yuwari sau'atikum wanda zai rufe al'auraku. Wannan aya ko wannan wuri dole Al-Imam Qurtubi yana cewa dalili ce akan wajabcin sitirci a al'aura, kuma dalili ce akan al'aura abu ne mummuna wanda bai kamata ɗan adam ya dinga bayyana shi ba. Kaga Allah ya kira shi da suna sau'a, warisha da kuma arrishi, shi ne wato kwalliya wanda ake yi da abin da sutura. Wa libasu taqwa zalika khairu, amma fa suturar tsoron Allah shi ne mafi alkhairi. To menene suturar tsoron Allah? Malamai su mai fassara aƙalla guda hudu. Wasu suka ce shi ne suturar da za a sanya wa ‘yan aljanna ranar alkiyama, kamar yadda Ibn Abi Hatim ya kawo riwayoyi daga tabi'ai a kan haka. Bayan an gama tsayuwa a filin alkiyama wanda za a yi ta tsirara, to daga baya kuma ‘yan aljanna za a sanya musu sutura. Sannan wasu as-Suddi yake cewa libasu taqwa shi ne imanin mutane da ke cikin zukatansu. Ibn Abbas shi kuma yake cewa al-amalu salih, aiki nagari shi ne libasu taqwa, yayin da aka samu daga Urwatu ibn Zubair shi kuma yana cewa libasu taqwa shi ne khashyatullah. Ibn Kathir yake cewa duk waɗannan in muka lura duka maganganu ne masu kusa da juna. Akwai wasu malamai kuma suka ce tsoron Allah da bawa yake ji wanda zai sa Allah ya suturta mashi laifukansa, wanda ba wanda ya san yana yi sai Allah, wannan shi ne libasu taqwa. Duk dai fassarori masu kusa da juna, libasu taqwa zalika khair, yace zalika khair, zalika min ayatin lahi la'allahum yadhakkaru, wannan daga cikin ayoyin Allah, watakila su wa'azantu. Ya bani Adama, ya ku ‘ya’yan Adamu, la yaftinannakum ash-shaytanu, kar ku bari shaitan ya fitine ku kama akhraja abawaykum min aljanna, kamar da ya fitar da iyayenku guda biyu daga aljanna. Yanzi'u anhuma libasahuma, yasa aka tuɓe musu sutararsu. Yuwirihuma sau'atihima, don kuma ya fito musu da ainihin wato al'aurarsu. Innahu yarakum huwa wa qabiluhu min haythu la tarawun, da shi da jama'arsa suna ganin ku ta inda kuwa ka gano su. Inna ja'alna shayatina awliya'a lilladhina la yu'minu, lalle mun sanya shaitanu su zama majibinta ga waɗanda ba sa da imani. Akwai wata matsala da ke da alaƙa da tunaninmu a yanzu da irin rayuwar da muke, wanda mun karanta a baya game da muhajat na Adamu da Musa alayhi wassalam. Shi ne mutane a yanzu suna da ganganci wajen hujja da ƙaddara bayan sun yi zunubi. Sai mutum ya wata katobara sai ya mutu yana cewa ai kowa da ƙaddarar shi, yana kafa wa mutane hujja da ƙaddara. Shi ne nake so na karanta mana wata gajeruwar magana ta Imam Al-Qurtubi a cikin tafsirinsa, Abu Abdullahi Al-Qurtubi a cikin tafsirinsa, da yake cewa bayan da ya gama fassara wasu sashi na waɗannan ayoyin, sai yake cewa amma man amila al-khataya, wanda a yanzu zai aikata zunubi, fa innal ulama'a mujma'una ala annahu la yajuzu lahu an yahtajja bi mithli hujjati Adam. Malamai sun yi ijma'i akan cewa baya halasta ga wani ya zunubi sai ya kafa hujja da irin hujja annabi Adamu alayhi salam, ya ce ya dinga cewa mutane masalan atalumunani ala an qataltu aw zalaitu aw saraqtu wa qad qaddara Allahu alayya zalika, ya za ku dinga zargina dan nayi kisa ko nayi zina ko nayi sata ko na sha giya bayan qaddara ce Allah ya riga ya rubuta. Kaga ga mafi yawan mutane yan zamanin nan irin abin da suke faɗa kin ko dai shi mutum ya faɗa da kansa ko wasu masu irin gurbataccen tunani irin wannan su fito suna kare wani mai laifi wani ma kafiri ne ba ma musulmi ne mai laifi ba amma su dinga kare shi cewa ai Allah ne ya kaddara mashi kafirci ko Allah ne ya kaddara mashi fasikanci ai mutane su dinga shiga tsakanin Allah da bayi ai mutane su dinga ganganci suna kokarin jin takeici da haushi ko suna kyaran wanda ya laifi sai ibnu almaru kullu yake cewa to malaman musulunci sun yi ijma'i akan cewa baya halasta wani ya kafa hujja da kaddara ya ce ai shi ya laifi kada a zargi shi sannan ya ci gaba da cewa wal ummatu mujma'atu mujmi'atu ala jawazi hamdil muhsin ala insani al'umma ta hada kan cewa mutumin da ya kyautata babu laifi a faɗin kyautatawar shi a yaba mishi wa dhammil mudhnibi ala isa'ati wanda ya zunubi kuma a zarge shi a nuna abin da yake kyauta ba wa ta'dibi zunubihi alayhi alissafa mishi zunubinsa irin yadda Allah ya yi wa Adamu kamar shi Adamu sai Allah ya gafarta masa dan haka ba laifi bane a dan an yi wa wani tankiya akan zunubin da yake ko ba hujja bace shi kuma ya ce a shi a kyari shi ba Allah ne ya kaddara ba ba a kafa hujja da kaddara a wajen aikata zunubi Allah ta tsare fa akhbara subhanahu shine sai Allah madaukakin sarki ya ba da labari anan a cikin waɗannan ayoyi bi ni'matihi ala bani adama irin ni'imar da ya yi wa bani adam bima anzalahu min al-libasil ladhi yuwari sawati wa min ar-rish wanda ya sauka musu na sutura wanda take rufe musu al'aurarsu wa inzaluhu lahu kama qala saukar wanda Allah yake cewa wa anzal qad anzalna alaykum libasan me ma'anarsa malai yace kamar yadda yake ne wa anzalnal hadida da kuma wa anzala lakum minal an'am kaga duk yazo da anzala 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 ibnu kathirin yana ganin a musamman a ta hadidi to al inzalu ala haqiqati amma wasu malamai kamar al imam al qurtubi da shaukani suka ce al inzal anan bi ma'ana khalaqa Allah ya halicci muku tufa Allah ya halicci muku karfi Allah ya halitta muku dabbobi da ni'ima samani ta azwaj min azal kaga ai ba sakko da su akai kamar da yake sakko da ruwan sama ba daga al-imam al-qurtubi yake cewa kulluhu bi ma'ana khalaqa ma'anar shi wa anzalna al-hadida ay wa khalaqna al-hadida wa anzala lakum al-an'ama ay wa khalaqa lakum al-an'am haka wa anzala kad anzalna alaykum libasan ay kad khalaqna alaykum libasan haka shaukani shi ma yake cewa duka wannan a saukarwa ma'anar shi halittawa yace ba irin na kul ara'aytum ma anzalallahu lakum min rizqin yace wancan shi yana nan ala haqiqati domin ar-rizqu anan ma'anahu al-matar la fata mun gano wa fil hadisi as-sahih annabi sallallahu alaihi wasallam qala ma anzalallahu da'an illa anzala lahu shifa kaga nan ma haka Allah bai saukar da wata cuta ba sai da ya zam ya saukar mata da magani bi ma'ana Allah bai halicci wata cuta ba sai da kuma ya halitta mata maganin ta wannan hadisi ne sananne mashhuri yana cikin sahih al-bukhari da riwaya ta Abu Huraira da Ibn Mas'ud Allah ubangiji ya kara musu yarda duk da yake wasu malamai da suke ganin cewa shi ma anan din ma'anar shi anzala ai Allah ya saukar da cutar tare da magani duk da yake wannan fasara ce mai rauni daga nan ne kuma suka dauki wasu al'adu waɗanda har yanzu ana yin su a wasu wurare na wasu practices cewa ai daga sama cuta ke saukawa akwai hadisan da suka zo da suka nuna cewa a kowace rana a cikin shekara ko a cikin mausimi na damina ko makamantansu wanda ake saukar da cututtuka a wannan lokacin duk da haka ne ma'anar shi halittawa sannan game da ikibarin cewa lalle kowace cuta tana da maganinta nan ma malamai sun yi maganganu masu yawa domin a waƙi'i ana ganin wasu cututtuka da an rasa maganinsu an rasa yadda za a yi su to wannan bai nufin babu maganinsu abin da yake nufi shine kawai karancin ilimin ɗan adam da bai riski maganin tunda akan samu wasu cututtukan da a wani lokaci cikin rayuwa ba a san maganinsu ba daga baya a yi discovering magungunansu kuma a dinga curing su na ɗaya kenan na biyu kuma ana samun cututtuka wanda da gangan ake kin samun maganinsu, ko dai lalaci na ɗan adam, ko kuma kuskure na maganin ga wanda ya kamata a bayar ba a bayar ba, ko kuma kasuwanci. Akwai magungunan cutukan da dama an san magungunansa, amma ba za a bari maganin ya zo kasuwa ba, saboda idan ka warke to shikenan, kuma babu customer ke, sai a dinga ba da abin da yake cewa management drugs, wato magunguna wanda kawai za a ci gaba da sha lokaci bayan lokaci har rai ya hale shi. Mutum ya shekara 20 yana shan maganin cuta, shi bai warke ba, shi bai mutu ba. Lafiyar iri wa lafiyar nafi. To wannan ɗan adam ne yake kanshi, ko yake ma sauran ‘yan adam ‘yan uwanshi mugunta, yana capitalizing akan jahilcinsu, da shi kuma wani ilimi da Allah ya kwace mishi. Amma ba haka ba, lallai babu wata cuta wanda ba ta da magani. Wanda ya sani ya sani, wanda bai sani ba kuma shi ne ya zama jari ke. Dama shi jari ne ga wanda yake da ilimi. Duk in ka lura gabaki ɗaya, wanda mutane suke mora a gunjinansu shi ne wane yana da wani ilimi da sauran ba su da shi, sai amfani da jahilci sai ya samu kuɗi a hannunsu. Malam ya ci gaba da cewa wa akhbara subhanahu anna libasa taqwa khairun min hadhal libas. Allah madaukakin sarki ya ba da labarin cewa sutura ta tsoron Allah ta fi alkhairi fiye da wannan sutura da muke sanyawa a jikinmu. Kaga ba wai wannan din bai da alkhairi ba, amma wancan ya fi. Kama kala lamma amarhum bizzadi fa kala, kame da Allah san da ya umurci da in za a tafi aikin haji a ɗauki guziri, sai ya ce wa tazawwadu fa inna khaira zadi taqwa. Ku ɗauki guziri, amma mafi alherin guziri shi ne tsoron Allah. Kamar yadda tarihi ya tabbata shi ne, akwai mutanen ƙasar Yaman za su zo aikin haji ba sa ɗauko guziri, haka suke tahowa ziƙau. Kamar yadda ka san almajirai suna zuwa daga ƙauyukansu, za su zo birane wajen karatun allo ko bara ko makamantansu, wai suna ganin ka ɗauko guziri za ka je garin Allah, ɗakin Allah, to kamar ka nuna wa Allah shi bai da wadata kenan, kai ka ruko wani abu sai ka tahowa ka nan ziƙau. Ka gwada wani teori ne wanda yake mummuna, shi ne Allah da kansa ya musu tankiya cewa a dinga riƙe guziri, lalle mafi alkhairin guziri, amma shi ne tsoron Allah da za ka tafi da shi a ko'ina. Fahuma libasani wa zadani, kaga akwai libas guda, akwai libasan yuwari sawatukum wa risha, ko kuma libasu taqwa, sannan akwai kuma zadun taz'amu minhu wa zadu taqwa. Kaga guda biyu ne kenan. To kowanne a cikinsu, libasu taqwa zalika khair, wa zadu taqwa zalika khair, yana magana ne akan khairul khairai din nan can yake ta magana. Summa qala, sannan Allah ya ce ya bani adam la yaftinukum shaytanu kama akhraja abawaykum min aljannati yanzi wa ankuma libasahuma wa yudhiruhuma min sawatihima fa hiya fadaha bani adam ay yaftatinu bi fitnati shaytani kama fatana abawayhi. Allah ya halin ɗan adam da kansu bari su jarabtu da jaraba wanda shaytan ya ci nasara a kan mahaifan ‘yan adam guda biyu, annabi Adam da Hawwa alaihimussalam. Wa zalika bi ma'siyatillah, Allah ya baiwa shaitan a dama a kan iyayenmu Adamu da Hawwa'u suka saɓa wa Allah. Wa asa Adamu rabbahu faghawa, wa da'atu shaitan, suka bin shaitan fi khilafi amrillahi wa nahyi, a bisa bin saɓanin umarnin Allah da saɓanin hannun Allah. Allah ya ce kada ku ci daga ɗan itaciyan nan. Wa annahu lamma naza'a 'anil abawayni libasahuma fa kadhalika qad naza'a 'anil zurriyyati libasa taqwa wa libasa al-badni libayhuma sawati, kamar yadda ya cire ma ainihin iyayenmu guda biyu suturarsu, ba haka kuma zai dinga cire ma zuriyarsu suturan taqwa da suturan jiki, don ya fito musu da munanan abubuwansu. Da haka yana wannan waɗannan ayoyi suna nuni zuwa ga duk sanda aka bi shaidan, to an bi shi ne at the expense of mutuncinka shi ne tsaraici, sannan kuma at the essence of imaninka shi ne libasun takawa. Abu biyu sai ka yi asarar su kana fiye wa shaidan, mutuncinka da imaninka. Mutuncinka kaga shi ne abin da zai tseratar da kai a duniya, shi kuma imaninka shi ne abin da zai iya tsira da kai a lahira. To duk wanda yake bin shaidan yana sawarware ne ga imaninsa da mutuncinsa, don haka yana lalata rayuwarsa a duniya da kuma ranar gobe alkiyama. Wa qala ta'ala, sannan Allah ya ce innahu yarakum huwa wa qabiluhu min haythu la tarawna, inna ja'alna shayatin awliya lil ladina la yu'minun. Allah yace lalle shi da zuriyarsa shi shedan suna ganin ku ta inda ba ku ganin su. Allah yace lalle mun sanya shedan ya zama waliyin wadanda ba su da imani. Fa akhbara anna shayatin awliya'un lil ladina awliya'un lil ladina la yu'minun bi hadi llahi alladhi ba'atha bihi rusula. Allah ya bayyana cewa waliyan shedan su ne waɗanda ba sa imani da Allah, ba sa imani da shari'ar da Allah ya aiko annabawansa da ita. Kama kala, kamar yadda Allah ya faɗa wa Nuhu ya ce wa man ya'shu an dhikrir rahmani nuqayyid lahu shaytanan fa huwa lahu qarin. Duk wanda ya kauda kai daga ambaton Allah mai rahama, nuqayyid lahu shaytanan, sai mu wato kayyade masa, sai mu jingina shi, mu haɗa shi da wani shaytan. Fa huwa lahu qarin, sai zama shine abokinsa ko da yaushe. Wa innahum, kuma su shaytanin, la yasuddunahu, wallahi suna katange waɗannan bayi da suka ki bin ambaton Allah. An-sabil, daga tafarki madaidaici. Wa yahsabuna annahum mutadun, kuma su sha makance musu hankalinsu, suna kan tafarki wanda yake na bata, amma kuma suna tsammanin akan shari'a su. Hatta idza ja'ana, har sai ya makara ya zo gare mu, inji Allah, qala ya laita baini wa bainaka bu'dal mashriqain, yace kai tona ina ma a ce tsakani na da tsakaninka akwai nisa wanda yake tsakanin gabas guda biyu, wato gabas ta dama da gabas ta hagu ke dan dama rana tana da mashriqai, wani a wani lokaci cikin shekara tana fitowa a gabas maso kudu, a wani lokaci cikin shekara tana fitowa a gabas maso arewa, shine al-mashriqain. Fa bi'sal qarin, Allah wadar wannan abokin zama ko wannan abokin tafiya irin na shaytan, aboki wanda zai halaka ka ya kai ka zuwa ga halaka gaban kiya. Wa kadhalika qala ash-shaytanu, haka kuma shaytan ya alƙawari kicin fa bi'izzatika la ughwiyannahum ajma'ina, na rantse da girman ka sai na halakar da su gaba daya, illa ibadaka minhumul mukhlasina, sai bayinka kadai waɗanda kai ka zaɓa, annabawa da salihai da mutanen kinki da ainihin wato muminai, Allah ka sa mu cikin bayi waɗanda za ka tsare daga halakawar shaytan. Qala, kuma ya ce hadha siratun alayya mustaqim, Allah ya ce mashi ni wannan tafarki na wa madaidaici, inna ibadi laysa laka alayhim sultan, bayina na gari kam ba ka da hujja a kansu, illa man ittaba'aka min al-ghawina, sai wanda suka bi ka cikin bayi daga cikin wawaye marasa kan gado. A wani waje kuma Allah yake cewa innahu laysa lahu sultanun ala alladhina amanu wa ala rabbihim yatawakkalu, lalle shi shaytan ba shi da ƙarfin batar da waɗanda suka yi imani kuma suke dogaro ga Allah. Inna ma sultanuhu ala alladhina yatawallawna, kadai waɗanda suke yake da ƙarfi a kansu su ne masu biye mushi. Alladhina hum bihi mushrikun, wanda suke sanya shi ya zama abin bautarsu kuma bayan Allah. Wannan cikin nahal kenan. Wani waje kuma Allah yake cewa inna shayatina la yuhuna ila awliyaihim li yujadilu, lalle shaytanu suna zuwa su dinga gaya ma masoyansu maganganu na ƙarya dan su dinga jayayya da ku akan maganganu na gaskiya. Wa in ata'tumuhu innakum la mushrikun, idan kuka sake kuka yi da'a ga waliyan shaytan kuma kun zo mushrikai kamar su. Thumma akhbara an awliya ash-shaytanil ladina la yu'minun, sannan Allah ya bada labari game da waliyan shaytan waɗanda ba sa imani. Faqat, Allah ya ce wa idza fa'alu fahishatan, idan suka aikata wani laifi, qalu, sai ka ji suna cewa wajadna alaiha aba, ai mu haka muka samu iyayenmu suna yi, wallahu amarana biha, su ce kai Allah ne ma ya ce mu, qul inna allaha la ya'muru bil fahsha, ce musu sam Allah baya umarni da alfasha. Ataquluna ala allahi ma la ta'lamu, me yasa kuke faɗan magana akan Allah wanda ba ku sani ba? Fa qawluhu wallahu amarana biha, cewa da suke yi Allah ne ya umarce mu da yin wannan alfasha, yaqtadi annahum mutadayyinuna biha, yana nuna cewa suna bauta Allah ne da alfasha. Yarawnaha, suna ganinta a ibadatul wata'a, cewa ibada ce biyayya ce, ma'ana wanda yake yin sako ya yarda cewa sako ne yake batace to da sauki, akan wanda yake yin sako ko yake shirya wani abu na barna sai kuma ya ce Allah ne ya ce.
ya dinga kokarin sai ya gaito wasu ayoyin da zasu nuna cewa ai wannan abin da yake ma ibada ne, kama kana mushrikul arab yatufuna bil baiti qura, kama yadda mushrikai suke kewaye ɗakin Allah tsirara, wa yaquluna suna cewa la natufu fi thiyabil lati asayna Allah biha, ba za mu kewaye ɗakin Allah da tufafin da mun yi saban Allah da shi ba, illa al-khums, babu wanda da suke sanya sutura a lokacin a jahiliya su kewaye ɗakin Allah sai Qurayshawa, su ne al-khums, wato su suna ganin su wasu keɓantattu ne, waɗansu wato waɗanda Allah ya zaɓa ne, waɗanda su suna da kaya na musamman, Quraysh wa hulafa, Qurayshawa da abokan abin nan ɗinsu alƙawarinsu, fa kanu yatufuna fi thiyabi, su ne suke da sutura na ɗawaki, wa kana ghayruhum qad yatufu fi thiyabi ahmasiyyin, wani kuma baƙo da zai zo daga wajen garin Makka yana so ya ɗawaki, su dai a shi hayan kaya ko ya anshi aro ko a taimaka mishi a bashi aro a cikin garin Makka ya anshi na wani mutumin garin Makka, in hasala lahu zalika, idan haka ta samu, in ba ta ko illa in ba ta samu ba fa fa uriyan, shi dai dawafi sirara haihuwa uwarsa ya zikidir, hatta kanatil mar'atu taqutu uriyanata, har mace ma haka take, wa rubbama satarat farjaha bi yadiha, wani lokaci mata idan suna dawafi sai su dinga saka hannunsu suna rufe al'aurasu, wa taqulu, suna waka suna cewa al-yawma yabdu ba'dahu aw kulluhu wa ma bada minhu fala uhillu, tana cewa yau dai al'aurata gabaki ɗayanta ko wani sashen ta zai bayyana ga masu kallo, kuma duk abin da ya bayyana ban halasta wa kowa ya kalla ba, haka suke yi a jahiliya saboda mummunan tunanin da suka ɗaura a kansu cewa wai kayan da ka saka wataƙila ka yi saƙo da shi ko ka yi wata ɓarna ko bai halasta ka zo ka yi ɗawafi da shi a ɗakin Allah, sai su mutanen Makka suna da kaya na musamman da suke bayarwa haya, wanda kuma idan an baka da zarar mutum ɗaya ya saka ya yi ɗawafi da shi shikenan ba za a sake yin ɗawafi da wannan kayan, da haka kuɗin yana da tsada ba kowa yake iya samu, wanda bai da kuɗin da zai iya affording wannan sai su suna ɗawafi tsirara, sai a dinga barin mata su dinga yi da daddare farkon al'amari haka suke, daga baya zama ana cakuɗewa ma a yi kowa ya yi sanda ya samu hali, amma dai za a ga mutane da yawa tsirara a bakin Ka'aba suna ɗawafi, wannan mata da wannan ɓarna ta yaɗu sosai a cikinsu, wa kana man tsaha fi thiyabihi min al-khums alqaha, duk wanda ya ɗawafi da suturar shi na waɗannan mutanen Makka sai ya gurgar da ita, fa sumiyat lakan, ta zama kayan tsuntuwa, wa harumat alayhi, shi kuma ya haramta a gare shi sai kisa, da ya gama ɗawafin zai cire yayar, so ɗaya ake ɗawafi da kaya wanda za a ɗinka su ko kuma a tsara sababbi ne na ɗawafi ke kawai, ga tsada ba kowa ke iya, sannan kuma wanda ma ya samu da zarar an gama wai sai dai a wurgar da su, wa kanu aidan fil ihrami la ya'kulu da min tuhuni alladhi fil an'am, sannan sun kasance kuma a cikin wato in suna cikin ihramin ba sa cin kitse wanda ya fita daga cikin saniya ko raƙuma ko ainihi wato tinkiya ko akuya, walihada lamma fataha nabi sallallahu alaihi wasallam makkata wa gaza ta buka anzalallahu bara'a wa amarahu bil bara'ati ila ahli al-ahli mutlaq min ash-shirk wa bi sayrihim fil ardi arba'ata ashhur, shi sa lokacin da aka ci Makka da yaƙi aka ci ainihin wato Tabuka bayan Annabi sallallahu alaihi wasallama ya bar Makka bayan kwanakin da ya na fito Makka ya wuce Tabuka, sai Allah ya sauka mishi da suratul bara'a, a cikin ta aka umarce shi cewa ya ainihin wato yi barambara da duk wani alƙawari da ya yi da mushrikai, sannan a ba su dama wata hudu su shirya cewa babu wani sauran alƙawari da su, babu wani sauran alƙaba. Allah ya ce mishi fa idan salasal ashhurul hurum faqtulul mushrikina haythu wajadtumu, idan waɗannan watanni na alfarma suka wuce to duk inda kuka ga mushrikai kawai ku kashe su, ba za a bar su ci gaba da zama a haramin Allah suna irin wannan baƙin kafirci da mummunan aiki, ba ba san Nabi sallallahu alaihi wasallam Abubakar as-Siddiq amiran alal hajj, saboda haka a wannan shekara Nabi sallallahu alaihi wasallam bai je yake Madina, sai aka dauki wannan sura ta bara'a aka aiki sayyidina Abubakar wa amarahu an yunadi, shi ne amirul hajj, aka umarce shi cewa ya je ya yi shela ya yi kuwa Allah ya hujja ba'da al-ami mushrikun wala yatufa uriyanu, cewa babu wani mushriki da zai saki aikin haji daga bana, sannan kuma babu wanda za a saki bari yayi dawafi sirara. Fakanu yasrafuna biha min al-mawsimi kama sabata dhalika fi sahih. Daka aka dinga yayata wannan labarin a ainihin lokacin aikin haji, kamar yadda ya tabbata a cikin hadisi ingantacce min hadisi fi hadisi Abi Huraira, kamar yadda ke cikin Bukhari da Muslim wa ghairihi, da riwayar wani sa wa huwa min al-mutawatir, wannan labari ne da yake ya zo ta kuta ko ina. Ubayna sayyidina Abubakar ya kama hanya, wa ardafahu Nabi sallallahu alaihi wasallam bi Ali ibn Abi Talib, sai kuma Nabi sallallahu alaihi wasallam ya saki aiki sayyidina Ali dan Abu Talib radiyallahu anhu, ya je ya raka sayyidina Abubakar ya kara mishi kwarin gwiwa, Allah ya mubza lil muahidina ugudu, cewa ba za a ainihin wato kada a warware alƙawarin da aka yi masa alƙawari, da anna adatuhum kanat alla yaqbalu nabila bi nabdi al-ahdi wa halihi illa min al-kabir aw ba'd aw ba'd ahli baiti. Abinda yasa shi sai Nawa Bakar da aka aike shi je kai sakon a dunkure, sauran sako kuma na alƙawari, to ya kamata manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ji da kanshi ne ya je ya bada bayani, amma warware wannan alƙawari to ba sai na Abubakar ne zai yi ba, yake sayyidina Ali shi zai yi a madadin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Saboda al'adar Larabawa sun saba da cewa wanda yake shugaba gaba daya shi yake zuwa ya faɗi alƙawarin, kuma shi yake warware shi. Idan ba zai iya zuwa ba, yana da wani uzuri, sai dai turo wani cikin mutanen gidansa. Da haka shi sai ya turo sayyidina Ali dan Abu Talib ya zo ya ainihin wato faɗi wannan cewa alƙawarin za a jiraye su zuwa lokaci kana. Fa akharahum Nabi sallallahu alaihi wasallam in zalika ala adatihi, sai Nabi sallallahu alaihi wasallam ya jinkirta musu a bisa al'adarsu ya kabalu zalika saboda su karba. Wa kana Abu Bakr huwa al-imam alladhi yuqimu lin-nas manasikahu, amma shi sayyidina Bakar shine shugaba, shine amirul hajji, wanda yake jagorantar mutane akan ayyukan aikin haji. Wa yusalli bihim, shike yi musu sallah limanci. Wa yahkumu fihim, shike hukunci a tsakanin su. Wa aliyyun ma'ahu li tablighi risalati al-bara'ati ila ahli al-qurub, shi kuma sayyidina Ali yana tare da shi, yana wakiltar manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ta fuskar isar da baran-baran da aka yi da su akan duk wani alƙawari, amma kuma an jinkirta musu nan da lokaci kaza. Wato kowa akwai aikin sa. Annabi sallallahu alaihi wasallam ya turo mutane guda biyu, kowa da aikin sa, kowa da irin wakilcin da yake. Ibnu Kathir Allah ya ƙara masa rahama a cikin tafsirin sa yana ƙara haske game da wannan waje yake cewa, wa awwalu hadhihi surati al-karimati nazala ala rasulillahi sallallahu alaihi wasallam lamma raja min tabuka wa hamma bil hajj, farkon bara'atu min Allah wa rasulihi, da sauka ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ta zo ne sun da annabi ya dawo daga yakin tabuka yake da niyyar zuwa yakin hajj. Kuma ga kira annal mushrikina yahduruna amahum hadha al mawsim ala adatin fi dhalik, sannan aka ambaci cewa mushrikai za su zo a wannan shekara a bisa al'adar ta tsirara. Wa annahum yatufuna bil baiti ura fakariha mukhalatatahu, annabi sallallahu alaihi wasallam har yayi nufin aikin haji, amma sai ya kyamaci bai so ya cakuɗe ɗeniya da waɗannan kafirai suna yawo tsirara a filin abin nan dawafi. Fa ba'atha Abubakar as-Siddiq radiyallahu anhu amiran ala al-hajj hadhihi sana, shine sai ya yi sayyidina Abubakar daga can ya aikin haji, kuma daga nan an ga musu to wannan shine na ƙarshe da za a yi da tsaraici. Yuqima lin-nas manasikahu wa yu'allima al-mushrikina huwa yu'allima al-mushrikina alla yahjju ba'da amina, ya sanar da su cewa daga wannan shekarar babu magana aikin haji, bal za su sura. Wa an yunadi fil-nas bi bara'a, sannan a karanta mutane suratul bara'a. Falamma qafala atba'ahu bi Ali ibn Abi Talib, yayin da ya kama hanya kuma sai ya aiko sayyidina Ali ya biyo sawu sa, da ya kuna muballigan ar-rasulullahi sallallahu alaihi wasallama bi kaunihi asabatallah, dan ya zama mai isar da sako madin manzo Allah sallallahu alaihi wasallama, saboda shi dan uwan manzo Allah ne sallallahu alaihi wasallama asiri, bai iya cin gado duka kama sai ya ci bayani kamar yadda zai zo a cikin littafin nashi kenan. Fa qawluhu bara'atu minallahi wa rasulihi, ai hadhihi bara'a, zuwa ƙarshen dai tafsirin da ya kawo na wannan ainihin wato aya. Abin da yake kokarin bayyana mana a nan shi ne yadda shari'ar Allah madaukakin sarki ta bi waɗannan kafirai a hankali wajen bayyana musu tsare-tsaren da addini yake, har zuwa lokacin da shari'a ta yi ƙarfi, addini ya yi ƙarfi, sai aka zo musu da wannan doka wadda ita ce doka ta rarrabe tsakanin gaskiya da ƙarya. Aka hana su wannan ibada ta tafiya tsirara. Wato ya kawo mana wannan ne don ƙoƙarin yin bayani a kan yadda ɗan adam ya koma baya a cikin kafircinsa wajen tsaraici har a wajen ibada, kuma har ya ɗauka Allah ne ya umarce shi da wannan. Wannan duka daga cikin ruɗin da shaitan ya yi wa ɗan adam, ya raba shi da kyakkyawar al'adarsa da ɗabi'arsa da asalinsa, sannan kuma ya sanya shi ya dinga yin mummunan aiki, kuma ya rikita masa tunani ya ɗauka wannan mummunan aikin da yake yi ma ibada ce, har abin da a hankalce hankali bai ɗauka, amma sai mutum ya dinga aikatawa kuma yana ganin ibada ce. Shine wa hum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a, suna aikata barna kuma suna tsammanin cewa wai aikin alkhairi suke. Allah ka kare mu da imanin, Allah ka kare mu daga barna. Za mu saurara a wannan gaba insha Allah. Wa sallallahu wa sallam ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi sallam. Subhanaka Allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi.